إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم ثم اتقوا حق تقاته عباد الله نقل ابن ماجه بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كانت همه آخرة جمع الله شمله وجعل جناء في قلبه وآتته الدنيا وهي راغبة ومن كانت همه الدنيا فرق الله عمره ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له عباد الله هذا الحديث العظيم وهذا تذكرة كثيرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يذكرنا فيه من الغفلة ويذكرنا عن شدة الغفلة التي غفلت كثيرا من الناس وهذا الحديث الشريف إخوة الإيمان تزودوا في هذا الدنيا هذه الدنيا مسيرة فيها غير شقة عباد الله من خاف الوعيد أثر عليه بعيد ومن طال عمره بطل عمله وإن ربكم لم يخلقكم عبثا ولم يترككم صدا قال جل شأنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى تزودوا عباد الله فإن خير الزاد التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته وكل من اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار bayanaka ya yan uwa musulmi dukkan yabo da godiya suna tabbata ga Allah mabuwayi makadaici tsira da aminci su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ko bayan Allah ku ji tsoron ubangijinku kuma ku kiyaye shi cikin koye da kuma bayyananku sannan ku ji tsoron sa matukakin tsoron sa ya ko bayan Allah Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi da sanadi ingantacce zuwa ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Annabi yake cewa tsira da aminci tabbata gare shi dukkan wanda duniya lahira ita ce abun tunaninsa lahira ita ce a cikin zuciyarsa tunaninsa yaya zai koma ga Allah kuma ya haduwa sadaka kasance da ubangiji yana tunanin ranar da zai koma zuwa ga ubangiji wannan shine tunaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to Allah zai tattara masa al'amarin sa wato Allah zai shiryar da zuciyarsa sai ya wadatar da zuciyarsa sai a sa wadatuwa a cikin zuciyarsa lokacin da ya zanto haka sai Allah ya sanya duniyar kuma ta zo tana kaskantacciya a gabansa tana neman ya kaunace ta wanda ko dai ya kasance duniya ita ce tunaninsa kuma duniya ita ce mafarkinsa ina ya fito duniya yake nema ina za shi duniya yake nema me ya faru duniya yake nema shi kullum yaya za a samu duniya kuma a tara ta a gidaji ya manta da lahira maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace to wannan sai ubangiji ya raba tsakaninsa da zuciyarsa sai ya zanto an sha makance zuciyarsa ta yadda baya iya yin komai zuciyarsa ba ta wadatu ba da abinda Allah ta'ala ya danka masa sannan kuma ba abin da zai samu a cikin duniya sai abin da Allah ta'ala ya rubuta masa ya ku bayan Allah hakika wannan hadisi ne mai girman gaske kuma hakika wannan tunasarwa ce daga cikin tunasarwa mai yawan gaske wadda ta zo daga annabin rahma sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam lokacin da yake ainihin yi mana gargadi akan gafala da kuma tsananin san duniya da rudewa irin wanda muke ciki a yau wanda da yawan wannan rudewar ta sa sun manta da yaushe ne za a dauke su a mai da su zuwa ga ubangiji hakika ya ku bayan Allah dukkan wanda ya ji tsoron ranar tashin kiyama ya ji tsoron haduwa da ubangijinsa to hakika zai takaita ayyukansa waɗanda suke miyagu dukkan wanda burinsa ya yi yawa tunaninsu ya yi yawa a cikin abin da ya shafi duniya to za ka gani kuma iliminsu zangane da lahira ya zanto takaitacce hakika ya ku bayan Allah ubangiji bai halicce mu kara zube ba ubangiji bai halicci dan adam ba ya bar shi ya zanto babu doka haka kara zube Allah bai yi haka ba Allah yana cewa a cikin suratul mu'min shi mutane suna tsammani mun halicce su ne haka kawai cewa ba za su dawo zuwa gare mu ba lallai hakika ya tsarkaka gabarin ubangiji a ce ya halicci abu a bisa wasa ko zari ko wargi a cikin wata sura ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana cewa shin ɗan adam yana tsammani haka kawai za a bar shi an halicce shi ya ci ya sha an ba shi dukkan abin da ake bukata na ni'ima da zai bautata ma Allah haka yake tsammani bayan ya mutu shi kenan a'a in wannan shine tunaninsa to ya daina Allah ya ce shi dan adam din nan bai kasance wani maniyi ba wanda ake zubawa a cikin mahaifa shi wannan maniyin kuma sai Allah ya halicci abin da ya so ya halitta sannan Allah ya daidaita shi to wanda ya yi wannan aiki bai kasance mai iko ba akan ya iya tayar da dukkan wadanda suka lalace a cikin kasa. Hakika ya ku bayin Allah babu abin da ya rike ga mai hankali a irin wannan rayuwa mai gaggawa. Ya ce ya guzurin komawa gida. Kamar yadda kowa yake da masaniyar cewa lalle hakika duniyar nan ba matabbata bane. To haka Allah ta'ala yake kowa ya ji tsoron Allah. Ya tura ranar da zai koma zuwa ga Ubangiji. Sannan kuma a wannan ranar za a cika ma kowace rai da irin abin da ta aikata. Dukkan waɗanda suka aikata aiki na ƙwarai to za su ga sakamako na ƙwarai. Dukkan waɗanda suka munana kuma za su ga sakamako wanda yake mummuna Allah ya sauke. Hakika cikin wannan hadisi akwai karantarwa mai tarin yawa. Na farko karantarwa farko Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana gaya mana duk wanda tunaninsa ya kasance duniya, ina za ka duniya, ina ka fito duniya, me kake nufi a rayuwarka, a samu kuɗi, a ji daɗi, an gina gida, an yi komai, wannan shine tunaninsa. To Allah ta'ala zai ainihin raba zuciyar tasa da ainihin abin da yake na wadata. Sai zanto gashi nan mutum yana samu amma kuma babu wadata a cikin zuciyarsa. Sai ya kasance kuma duniya ta nisance shi, domin sau da yawa ita duniya tana fuskantowa ne ga wanda ya bi tsoron Allah. Shi yasa a cikin wancan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda tunaninsa shine ranar da zai koma zuwa ga Ubangiji, to sai Ubangiji magwaci da ɗaukaka ya sa ainihin wato wadatuwa a cikin zuciyarsa. Sai ya zanto cewa ya samu kaɗan kuma ya wadata, wanda wannan shine ya fi alkhairi a bisa ce an samu da yawa ba wadata ba. To tari da yawa za ka ga mutane sun ruɗe cikin abin da ya shafi al'amarin duniya, amma kuma ita duniya haka ta kasance. Masu iya magana sukan cewa kamra'atul baghi la tarda li zawjin wahid, wai duniya kamar wata karuwa ce wadda ba ta iya zama da namiji guda ɗaya. Yau za ta auri wani, gobe kuma ta kashe auren ta tafi zuwa ga wani. To haka duniya take. Ka tuna ya kai bawan Allah, so nawa nawa ne mutane suka fifita duniya, waɗanda suka sami duniyar suka aminta da ita, ga liya ga dukkan jin daɗi da suke nema, kwatsam sai mutuwa kuma ta zo ta ɗauke su ana cikin wannan hali. So nawa nawa ne za ka iske cewa mutum wanda yake mai ƙima, mutum wanda yake mai daraja, mutum wanda yake ga yanan kowa ya san shi mutumin kirki ne, amma sai ka iske cewa babu wani abun da ya mallaka na rayuwa wanda za ka iya gani ka ce ni'ima ce, amma Allah ya sanya wadata a cikin zuciyarsa. To a cikin wancan hadisi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada dukkan wanda ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah, to sai Allah ya tattara al'amarinsa ga baki daya, sai ya sa wadatarsa cikin zuciyarsa, ta yadda ba za ka iya gane yana da shi ba, ba za ka iya gane baya da shi ba. A lokacin da wanda ya kasa maida al'amarinsa zuwa ga Allah, shi kuma sai Allah ta'ala ya talauta zuciyarsa, gashi ya samu amma kuma kamar bai samu ba, kullun kiba yake amma kuma kullun guri yake. A haka ana cikin haka sai duniya kwatsam sai ta juya masa baya, sai a ce ya mutu ya ku bayin Allah. Hakika tunasarwa akan abin da ya shafi duniya da kuma mutuwa tunasarwa ce wadda take mai girman gaske. Maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa'azi guda biyu ne a bayan ƴan adam, ɗaya na farko shine mai magana shine alqur'ani, ɗaya kuma shine wanda yake shiru wato ita ce mutuwa. Dukkan wanda mutuwa ba ta ishe shi wa'azi ba, to hakika ba wanda zai masa wa'azi ya iya ganewa. So da yawa bayan Allah mutane da yawa waɗanda suka fifita duniya suka kai matuƙa a cikin santa suka aminta da ita, sai ka ga kwatsan mutuwa ta yi masu gaggawa. Mutum nawa ne mai girman kai da alfakari da gadara, sai ka ga kuma wanda ta ko'ina shi ne malam yake cewa kan min mukhtalin, nawa nawa ne masu girman kai da dagawa wanda za ka gansu Allah ya ba su komai, ga wadata, ga dukiya, ga jin daɗi, ga lafiya Allah ya ba su, ga iya yaudara da ha'inci da ƙarya a tsakanin mutane, amma kwatsam sai ka ga wani lokaci mutuwar ta haƙince su, sai mutuwa ta tafi da su gabaki da domin al'amarin duniya. Malamai suka ce ita duniya wato yakin sa duwan ne, wato baya tabbata, bata tabbatuwa a hannun mutum ɗaya kaf. A'a, yau za ka ga wannan talaka ne, amma sai ka ga bayan wani lokaci kuma ya zama mai arziki. Wannan kuma gashi mai arziki ne wani lokaci sai ka ga ya zama talaka. Wannan yau yana da mulki wani lokaci sai ka ga babu mulkin. Haka al'amarin duniya yake, mulkin duniya kenan. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa dukkan abin da yake a cikin duniya abaibai guda biyu ne, ko dai jin daɗi da ni'ima da kasaita da bunƙasa da gagara da alfakari da ƙarya. To idan mutum ya samu kansa a cikin irin wannan al'amari na duniya, to wannan farutu ne. Sannan kuma wato alshetan ne yake maka ainihin wasa da tunaninka, wannan kana gab da halaka idan baka tuba ba, ko kuma ya zanto ainihin wato wahala ce da fatara wanda mutum yake cikinta. To kuwa wannan idan ka kasance haka, to wannan jarabawa ce daga Allah. Idan ka yi haƙuri, Ubangiji magwayi da ɗaukaka da sannu zai sauƙaƙe wannan al'amari wanda ya kake ciki na damuwa. Malamai suna cewa tuna mutuwa yana daga ciki da komawa zuwa ga Allah, da kuma ranar da za a maida mutum zuwa ga Allah yana tare da waɗansu al'amura guda uku. Abu na farko, dukkan wanda ke yawaita tunanin mutuwa da makomarsa zuwa ga Allah, to za ka ga kasancewa idan yana cikin ni'ima, to za ka ga wannan ni'imar ba ta sa shi ya yi girman kai da alfakari ba. Dukkan wanda Allah ya ni'imta shi ni'ima, kuma da irin ni'ima wanda take ta halal, ga dukiya, ga gida, ga mota, ga ƴaƴa, ga iyalai, ga kuɗi a banki, ga sana'a tana kaiwa tana komowa, to idan sai ya kasance yana tuna ranar da zai koma zuwa ga Allah, hakika wannan alama ce da ke nuna cewa Allah ta'ala zai ji kansa kuma zai tallabi rayuwarsa insha Allah. Domin dukkan wanda ke tuna mutuwa a irin wannan yanayi, to za ka iske shi cewa babu gadara da alfakari, babu ƙarya da jiji da kai, babu takama da ɗaga kai a tsakanin mutane. Ko kuma ya zan ciki, sannan tuna mutuwa yana ɗaya daga cikin abin da ke wasa'a ma wanda dukka ya kasance baya da wadata. Duk wanda ya kasance a cikin matsala ta rayuwa, wato ta rashin lafiya ne, ko ta babu ne, ko ta fatara ne, idan ya kasance yana tuna ranar da zai mutu, za ga ya samu natsuwa a cikin zuciyarsa, ya sani cewa babu wani hali wanda zai dawwama dindindin. Dukkan hali wanda ya kasance na ni'ima ko hali wanda yake na babu, watan wata rana zai zama tarihi. Maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wata ran an kai wata gawa a cikin garin Madina, an kai ta kabari. Sahabi ya ru'i da sahabi ya ce, ɗaya daga cikin sahabbai ya ce, muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aka sanya wannan gawa a cikin kabari, sai suka ga annabi yana kuka, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kuka har sai da ainihin hawayen da ke zuba a idanuwansa suka jika kasar da ke inda manzo Allah ya tsugunta. Manzo Allah ya kalle su ya ce, limithli hadha falyamal al'amilun, saboda irin wannan rana da za ku kuka sanya wannan ɗan uwanku a cikin wannan kabari, manzo Allah ya ce, saboda irin wannan rana duk mai aiki ya aiki wanda yake na kwarai. Manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya umurce mu da muke rubuta wasiya a cikin kowane kwana uku. Idan ya wuce mutum ya ɗauko littafin sai ya rubuta wasiya, saboda baya da masaniya cewa zai ƙara kwana uku nan gaba ko ba zai ƙara ba. Abinda ake nufi da wasiya, dukkan wanda ke bin ka bashi ka rubuta, dukkan waɗanda kake bi bashi ka rubuta, dukkan wanda kuka yi alkawari da shi na amana na yarjejeniya zuwa wani lokaci ka rubuta ka aje. Wannan haka sahabbai suka rayu, sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Rubuta wannan yana tunatar da mutum cewa yana kan hanyar komawa inda ya fito, amma yau kashi da yawa daga cikinmu sun gabala dangane da wannan al'amari a gurguje ya ku bayan Allah. Malamai suka ce tuna mutuwa yana haifar da amfani guda uku, sannan yana sa mutum ya rasa amfani guda uku. Amfani na farko, dukkan wanda ke yawan tuna mutuwa da komawa zuwa ga Allah, to Allah ta'ala zai albarkace shi da yawan tuba da komawa zuwa ga Allah. Zaka in dai kana tuna ranar da za a mai da kai zuwa ga Allah, a kullun kana kokari ka tuba, a kullun kuma kana kokari ka gyara ayyukanka, a kullun kana kokari ka nisanci al'amura waɗanda Allah ta'ala ya haramta. Abu na biyu, dukkan wanda ke tuna mutuwa zaka iske shi a lokuta da dama, Ubangiji magwayi da ɗaukaka yana wadatar da zuciyarsa, sai kaga ya samu kaɗan ya gode. Manzo Allah ya ce, man qalla wa kafa khairu mimma kathura wa alha, abinda aka samu ɗan kaɗan ya wadata shi ya fi alkhairi daga mai yawa da aka tara wanda bai wadatar ba. Abu na uku shine, dukkan wanda ke tuna mutuwa za ka iske shi a kullum yana ƙoƙarin yin ibada, ibada ta azumi, ibada ta qiyamul layli, ibada ta istighfari, ibada ta karatun qur'ani, ibada ta sadar da zumunta. Dukkan wanda ke tuna mutuwa, to waɗannan al'amura guda uku Allah ta'ala yana rabotar da shi da su. Sannan a lokaci guda kuma dukkan wanda bai tuna mutuwa, to za ka iske shi kuma ya hasaranci al'amura guda uku. Abu na farko shine ta'khiru tauba. Za ka iske mutum duk wanda bai tuna mutuwa, za ka iske shi gafanalle, kullum a cikin nishaɗi yake da wasa, kullum a cikin wargi yake, baya tunanin komai a cikin rayuwarsa, saboda shaitan ya cika zuciyar. Ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum shaitanu illa gurura, shaitan yana cika buri, ya cika masa zuciya da buri, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, bayan shekara biyu zan yi kaza, bayan shekara hudu zan yi kaza, a yin an zo an sake tsayawa takara zan tashi. Yana lissafin shekara hudu kuma baya da garantin awa ɗaya, ba ma da ya garanti cewa rigar da ya sanya shi ne zai tuɓe ma kansa ko masu wankansa ne za su tuɓe. To wannan rashin tuna, wato wannan ƙarancin rashin tuna mutuwa da komawa zuwa ga Allah ke haifar da haka. Abu na biyu, dukkan wanda bai tuna mutuwa za ka iske shi cewa wato a kowane lokaci baya yadda da kasan da Allah ya raba ya bashi. Yanzu ka dubi yadda mutane suke tara kuɗi a yau, dubi yadda 'yan kasuwa ke ƙara kuɗin cewa, kuma da yawansu ka iya cewa kashi 80% kasuwancin, inda za ka zo kai wa mutum tambaya guda uku akan kasuwanci, guda uku fa, kai sai kai ma wani tambaya guda 100 akan kasuwanci bai iya baka ansa guda ɗaya ba. Amma mene? Saboda me? Saboda Allah ya cire tausayi. Dama da ya shiga kasuwanci shi bai san menene halal ba, menene haram, shi yasa ta kowace hanyar kawai tara dukiyar yi. To haka rayuwarmu take. Saboda me? Saboda ba ma tuna mutuwa. Mutum ya tara, ya tara, ya sayi wannan, ya sayi wannan, ya koye a nan, ya koye a can, ya koye a can. Ga mutane kwance a cikin asibiti, ga mutane wasu na kuka da idanunsu saboda kwana uku huɗu ba a dafa abincin da za a ci ba. Amma shi ya tara babu iyaka, ba kyauta, ba sadaka, ba taimako, hatta 'yan uwansa, dangin uwa da dangin uba suna cikin babu. To me ya kawo haka? Rashin tuna mutuwa da ranar da zai koma zuwa ga Allah. Sannan bayan haka kuma kalli yadda al'amarin aikin gwamnati ya zama a yau. Dubi yadda mutane ke azurta kansu da dukiyar gwamnati. Kai ka ce dukiya ce wadda aka kasa aka ba su ta gadon iyayensu, su baiwa wanda suke so, su haramta ma wanda ba sa so. Haka aikin gwamnati ya koma, musamman bayan dawowar siyasar da muke ciki a yau. Wannan makantacciyar siyasar, daga zaran an ce an zaɓi mutum, to shikenan dukiyar gwamnati ta shi ce. Tun daga sama har ƙasa, idan minista aka ba mutum, to wannan ministry ɗin gaba ɗaya so yake shi ne kawai komai, duk abin da ya zo wajensa kawai zai sa aljihunsa ya tara ƙasashen waje. To ballantana kuma in aka dawo kan zaɓaɓɓu, 'yan majalisa, sanatoci ne da 'yan members ne, kowa ƙoƙari yake a cikin budget a bashi kasan wajejensa, kasan al'ummarsa, ba fa don ya yi masu aiki ko don ya taimake su ba, a'a, don ya zuba aljihunsa kawai. Abin takaici, abin kaicin, wani ya ƙiba, ya ƙiba kuma sai ya je ya bayar ta hanyar banza. Ka ƙebi haram kuma ka je ka saba ma Allah da ita. To in ka dawo kuma gwamnoni waɗanda Allah ta'ala ya garbe mu da su bayan dawowar siyasa, wannan abin ke faruwa. Yau shekara kusan 20 da dawowa siyasa, dubi yadda talauci ya dabaibe mu, dubi yadda rashin alƙibla ta kewaye mu, tafi makarantun mu ka sha mamaki yadda kuka ga yawan kudin nan kusan mutum 200 a masallaci haka zaka iske yaro kusan 200 a cikin makaranta kuma kullun in ka buɗe radio cewa shi ya tafi ai karatun zamani ai karatun zamani in kowa yace zai kai dan nasa ina makarantun suke to tafi asibiti ka sha mamaki dauki hanyoyin da muke bi ka sha mamaki gibiyar da rashin aikin yi ya kasance a tsakanin to haka duk waɗanda aka naka din nan commissioner ne haka haka har kayo ƙasa duk wanda aka bashi wani office kawai shi gani yake an bashi daga shi sai ƴaƴansa sai matansa sai waɗanda yake su wannan duka abin da ya haddasar da wannan al'umma ba sa tuna ranar da za su koma zuwa ga Allah amma dauki shugabanni na farko ba sai ka tafi da nisa ba dauki irin su Tafawa Ƙwalewa dauki irin su Sardauna so da yawa waɗanda akwai ha'inci da kiyana a cikin zuciyarsu in an magana irin waɗannan shugabannin guda biyu ko guda hudu da ake ambata a Najeriya sai ka ji wani jakiri wanda yana nan a zaune banda ha'inci baƙiƙirin da zunubi shi bai san a kwatanta misali da su to amma ana kwatanta misali da su ne saboda me ko ba ka san su ka san da suka mutu nawa suka bari account ɗinsu nawa suka bari gida nawa suka bari tsakanin Abuja da Lagos lokacin da duniya ma take bacci lokacin da babu ma wanda ya san menene kudi naira nawa suka bari a account ɗinsu gida nawa suka bari account nawa suke gare shi a Turai inda waɗannan mutanen ne suke jagorancin Najeriya a yau wanda a ƙarancin shekarun su duka gabaki ɗayansu ba wanda ya kai shekara 50 a fiye inda an basu sun kai irin shekara 70-80 a yau tsammanin ka arewacin Najeriya zai faɗa rutsanin da muka faɗa yau ka duba yadda muke ta haihuwa amma babu makoma sai wani ya ɗauka cewa in ya kwasa ya kwasa ya kwasa shikenan ƙarya wallahi tallahi in mutane suna da hankali lokaci yayi da duk wani shugaba ma zai makansa kiyamul layli don kana tunanin wani tsaro yadda ake ta haihuwan nan mutane ba aikin gwamnati ba hanyar da za su samu kwandala in aikin gwamnati ya zo kawai son zuciya tun daga can za a yi list har zuwa ƙasa sai wanda muke so zai shiga in irin siyasa yanzu ta zo kuma duk wanda bai tare da mu mu yanka shi to taka wuyansa in ka taka wuyan wani wallahi ba za ka iya ɗaga ƙafar ba in ka taka wuyan wani kuma wallahi Allah yana nan yana jiranka inna rabbaka labil mirsad wannan cikin al'ummar musulmai ne to duk wannan shegantakar tana faruwa ne saboda rashin tuna mutuwa abu na uku da mutane ba su za su yi hasara in suka kasa tuna mutuwar da ke gabansu shine ainihin at-takathur fi salat at-takathur fi salat za ka iske mutane gaba daya suna wasa da abin da ya shafi sallah abin takaici abin kaisu abin da za ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana hayya ala sala amma mai aiki baya iya barin aikinsa dan kasuwa baya iya barin kasuwancinsa wanda ke aikin gwamnati ko mitin na aikin gwamnati baya iya bari wanda ke kallon bol baya iya bari ballantana uwa uba waɗanda ke mitin ko na siyasa ko na gwamnati ana hayya ala sala amma ba za su iya bari ba to wannan ba komai bane saboda rashin tuna mutuwa abin takeici za ka yi mutum mai kima mai daraja za ka shiga gidansa ko ka shiga falansa ko ka shiga ofis ɗinsa sai ka iske yana kallon Nigerian film amma a waje kuma ana hayya ala sala hayya ala sala amma ba zai iya tashi yayi sallah ba fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yulqawna ghayya to zartar da sallah to duk wanda kuma kake ga yana wasa da sallah to a cikin ayyukansa kuma komai a lalace ne da yawa daga cikin manyan shugabanni sallah asuba wallahi ba sa iya fitowa da yawa daga cikin waɗanda Allah ya ni'imta ga suna da kokari amma za ga kawai idan mutum ya samu dama kasuwancin sa ya so ma ja harkokin sa na siyasa suka so gudewa abubuwa suka so ma abu sai ka yake cewa baya kasala yake kullun a cikin kasala yake a cikin sallah siffa ce ta munafunci ga ƙarya ga ha'inci Allah kai mana jagora saboda haka yake da muhimmanci waɗannan abubuwa ya kamata mutum ya kiyaye kullum ka rika tuna ranar da zaka koma zuwa ga Allah ka tuna ranar da zaka tsaya gaba ga ubangijinka hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa za a tsaya da ubangiji zai tsaya da bawa a gaban sa yana tambayar sa yace ba ɗaya daga cikin ku sai magana a take shi da ubangijinsa babu tabinta da tare dan adam zai duba dama gare shi baya ganin komai sai ayyukan sa na alkhairi hagu gare shi zai ganin komai sai ayyukan sa na sharri gaban sa kuma jahannama ce ga tana a shimfide Allah ta'ala zai tambaye shi ya kai bawana menene kake tsammani a yau ga wuta nan yana gani babu kikiya kallon sa hadisin Abu Hurairah ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kowa zai ga ubangijinsa ranar tashin kiyama kamar yadda kake ganin wata ranar da ya kai kwana 14 Allah zai tambayi bawa yace alam akrimuka ban karrama ka bane girmama ka bayan haka ban ainihin wato aurar da kai ba wato bi ma'ana ban baka mata da zaka aura ba kamar yadda Allah ya halicci dan adam aka ya halicci matarsa sannan kuma na hore maka wato dukkan dabbobi da zaka yi tafiya da su da waɗanda zaka yanka ka ci ne ya sare maka doki ne ya sare maka ainihin raƙumi wannan ka hau kai ado da shi wannan kuma ka yanka ka ci abin shi bawa zai ce bala ya rab haka ne ya ubangiji sai Allah ya tambaye shi shin kai zaton cewa yau zaka hadu da ni gashi ka dawo zuwa gare ni dan adam ya tashi ga baki da ya koma zuwa ga Allah babu komai a tare da shi hatta likafanin da aka rufe shi ya riga ya zama kasa ya tashi tsirara afazanantum annaka mulaqi kai zaton ko cewa kai tsammani a rayuwarka kai ka san cewa a yau za mu hadu da kai fa yaqulu la sai bawa ya ce wallahi ya ubangiji ni ban taba tsammani za mu hadu da kai ba sai Allah ta'ala zai ce masa hakika na kyautata maka na yi maka dukkan abin da za a yi ma mutum wanda zai ji abin da ake gaya masa amma kada an sa sai ka manta da ni kamar yadda kai watsi da ni to ni ma a yau zan yi watsi da kai haka Allah zai ta kiran bayi yana gaya masu kowa an gaya masa ga abin da zai faɗa Allah zai ce a tafi da shi wuta hana cikin haka har a zo kan wani idan Allah ya tambaye shi ya ce ban ma kaza ban ma kaza ban ma kaza ban ma kaza ba ya ce kware ya ubangiji sai shi bawan ya ansa ya ce to kai tsammani yau za mu hadu da kai sai bawa ya ce kware ya ubangiji amantu bi kitabik na yi imani da littafinka wa bi kitabik kuma na yi imani ainihin da littafinka wa bi rasulik na yi imani da manzanka wa sallaitu wa sumtu na yi sallah kuma na yi azumi wa tasaddaqtu kuma na yi sadaka sai Allah ta'ala ya ce to ta'al zo summa yuqalu sannan a ce maka zauna a nan kawo mana shaida cewa kayi imani kayi da littafi kayi sadaka kayi kaza kayi kaza kayi kaza kawo shaida sai dan adam ya waiga ga dama da shi hagu gare shi babu shaida sai mamaki menene a yau zai zama shaidar sa sai Allah ta'ala a lokacin zai ce to a yau za mu rufe bakinsa idan muka rufe bakinsa sai cinyoyinsa sai su yi mana magana dan adam yana mamaki a ranar cinyarsa za ta yi magana hannunsa zai magana ƙafafunsa za su yi magana domin dan adam kamar yadda muka sha maimaitawa shaidu guda 5 ne a tattare da shi a cikin jikinsa shaida ta farko Allah da kansa duk aikin da kai yana kallo ba ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum shaida ta biyu mala'ikun da ke rubutu ma yaltizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid shaida ta uku kasa wadda kake aikin a kanta ta dauki hoton duk abin da kake aikatawa shi yasa wani malami ya ce ma wani bai bawa mai zaben Allah in har za ka saba ma Allah to ka nemi wani wuri ba sama ba ba kasa ba sai ka saba ma Allah yace a gaskiya babu yace to ka sani cewa ranar tashin kiyama kasa za ta bada labari akan abin da aka aikata akan ta yauma idin tu hadithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha sheda ta hudu shine mala'ikun da ke kiyaye ka bayan masu rubutuwa ko waɗanda ke kiyaye da dan adam wa inna alaikum la hafizina kiraman katibi sheda ta biyar shine gabobin da kake aiki da su a kullum اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون كنا روكون الله تعالى يسا البركه a cikin dukkan abin da muke fada ya kiyaye mu da santsi da zamewa irin na shaydan zukatan da suka karkace muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da su a jisa tafarki na gaskiya muna roƙon Allah ta'ala wannan al'umma ta musulmi Allah ya wadata ta ya amintar da ita kuma ya zaunar da mu lafiya ya kiyaye dukkan waɗanda suke shaytanu a cikin mu ya kiyaye al'umman musulmai daga sharrin su muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta mu iyayen mu ya ku bayin Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana cewa inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka hamidun majid اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا وتوبة قبل الموت يا رب العالمين اللهم اقفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون
الله أشهد أن محمدا رسول الله